بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يومنا شعبان hijira 1445 wanda ya daidai da 16 ga watan Fabrairu miladiya 2024. Allah ta'ala ya sake tara mu a wannan masallaci kamar yadda muka saba taruwa a kowace rana da lokaci irin wannan don gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, kuma muna roƙon sa ya nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu. Haka nan kamar kullum muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mahaifanmu. Ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu ya sa sun huta. Waɗanda suke da rai cikinsu kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe musu ya ƙara musu lafiya kuma ya raba mu da su lafiya. Mu kuma Allah ta'ala ya sanya wa rayuwarmu albarka ya raba mu da duniyar nan lafiya. Kamar yadda muka sani kuma akwai Malam Haruna Hashim wanda ba da lafiya. Ina ga an mai da shi asibiti bayan sun dawo. To dai muna roƙon Allah Ubangiji ya ba shi lafiya. Allah ta'ala ya ba shi lafiya. Ubangiji Allah ya ta da kafadunsa. Allah ya sa kafara ne. Sannan akwai magana da muka yi ta taimako. Ina ga kamar shi ne yau. To insha Allah. Ai mun faɗa cewa dama idan mun dawo yau za mu tattara taro da sisi ko? Ba. An tattara kuma ko? Allah ya sa tara ke. Yau za mu tashi farkon suratu Fussilat. Insha Allah. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
نعم. الله تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
wannan sura kamar yadda muka sani a sura ce yar maka dama mun tattauna a darasin mu na karshe bismillahir rahmanir rahim mun yi tafsirin ta ba so daya ba so biyu da aka wanda yake so ya ji sai ya koma ko da farkon tafsirin suratul ghafir mun yi darasi guda akan bismillah ba buƙatar sake maimaitawa Allah ta'ala yake hamim hamim wannan su ma su ake kira da huruful muqatta'a su ma mun tattauna akan su ba sau daya ba sau biyu ba cewa abinda malamai suke faɗa akan irin waɗannan harufan shine Allahu a'lamu bi muradihi bidalik Allah shine kadai ya san me yake nufi da wannan kalmomi wannan shine ya kamata dama duk lokacin da baka san abu ba to shikenan ka bar ilimin wannan abin zuwa ga Allah ta'ala ba ce sai ka kallabawa kanka ka faɗa abin da baka sani amma dai waɗannan harufan Allah Ubangiji ya ce ya saukar da alƙur'anin nan ne bilisanin arabiyyin mubin da rare ko da harshen larabci wanda yake mabayyani to kuma a cikin yaren larabci a iya sanin mu babu inda lafazin ha da mim suke da ma'ana ba su da wata ma'ana idan ka ce a ba ta sa ja dole nan ba su da ma'ana huruf ne ba su da ma'ana to ya za a ce kenan cikin alqur'ani ba an samu wani abu da ba shi da ma'ana sai a ce a ba wai bai da ma'ana bane eh bai da ma'ana amma an zo da shi ne saboda wata bukata anan bukatar ita ce kalubale da Allah ta'ala yake yi wa Quraishawa da duka duniya cewa harufan da kuke amfani da su na larabci su ne dai harufan ga sunan da alif da lam da mim ko alif da lam da ra ko alif da wani abu amma dai kuma duk wanda ya ga cewa zai iya zuwa da alqur'ani kamar wanda yanda Allah ta'ala ya zo da shi to ga filiga ne doki to amma kuma babu wanda ya iya kaga kenan ba su da ma'ana kamar yadda Mujahid ibn Jabr yake fada wanda cikin tabi'ai shine a'lamu tabi'in bil qur'an shine a'lamu tabi'in bil qur'an raka bashi da wata ma'ana amma Allah ta'ala ya zo da shi yakan bude wasu surori da shi saboda ya zama kalubale kamar yadda malamai suke fada haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya fada cewa duk inda kaga harafi daga cikin huruful muqatta'a tun daga baqara har inda waɗannan harufan suka tsaya zaka samu a kusa da harufan Allah ta'ala yana magana akan alqur'ani wannan ne zai nuna maka cewa Allah Ubangiji kalubale yake wa dukkanin duniya idan akwai wanda zai iya zuwa da magana da yaren larabci wanda take da fasaha da tsari da jauda irin na alqur'ani to ga filiga da doki don haka dai hamim kana iya cewa Allahu a'lamu bi muradihi muzai babu wanda ya san abinda Allah ta'ala yake nufi da waɗannan harufa sai shi subhanahu wa ta'ala tanzilun minar rahmanir rahim saukarwa ce minar rahmanir rahim wato shi alqur'ani saukarwa ce daga Allah ar-rahman kuma ar-rahim wato saukarwa ce daga Allah ubangiji mai rahama kuma mai jinkai tanzil dama alqur'ani saukar da shi a kai malamai anan waɗannan ayan guda biyu sun tattauna dangane da mas'alar li'irabi ko kace tanzilun khabar ne muqaddam kitabun sai zama shine muftada mu'akhkhar domin ka juya shi zai iya zama kitabun fussilat ayatihi tanzilun minar rahmanir rahim amma wannan figarar qur'an to tanzilun minar rahmanir rahim wannan alqur'ani da yake gaban saukarwa ce daga ar-rahman Allah ar-rahmanur rahim mai rahama mai jin kai da Allah ta'ala ya ga dama sai ce tanzilun minallah amma sai bai ce tanzilun minallah ba yace tanzilun minar rahmanir rahim don me dan mu gane cewa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ne don ya zama rahama ga dukkanin bayi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da alqur'ani Allah yake ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba an saukar maka da alqur'ani bane dan ka wahala ka sha wahala a shi an saukar da shi ne dan ya zama rahama da jin kai ga mutane wanda ya tsaya ya fahimce shi kuma ya aiki da shi daidai gurgudu ba alqur'ani din zai zama rahama a gare shi shi yasa Allah ta'ala ya zo da waɗannan sunaye guda biyu a dunkula a guri guda tanzilun minar rahmanir rahim Ar-Rahmanir Rahim sunaye ne manya-manya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yakan zo da su a dunkule kamar yadda suka zo a nan gurin minar rahmanir rahim sannan kuma yakan zo da su a rarrabe misali ar-rahmanu alal arshi istawa wato Allah ar-rahman alal arshi istawa akan al-arshi ya daidaita wannan al-hasr ne bai daidaita akan komai bamban da ka al-arshi sannan yakan ce wa huwal ghafurur rahim wa huwal ghafuru ar-rahim kaga rahim ta zo ita kadai an hada ta da ar-rahim to duk lokacin da Allah ta'ala ya raba su to kowanne ɗaya yana daukan ma'anar duka biyu a can da yake ar-rahmanu 'alal arshi istawa to ma'anar rahim tana cikin ar-rahman da yake wa huwal ghafurur rahim to anan gurin Ar-Rahim tana kunshe da ma'anar Ar-Rahman amma duk lokacin da Allah ta'ala ya zo da su biyu a jere kamar yadda suka zo a nan gurin to shikenan kowanne sai ya bashi ma'anar sa wato idan ka gansu a jere kamar yadda kake ganin su a Fatiha ko kake ganin su a cikin bismillah bismillahir rahmanir rahim ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ko kuma hamim tanzilun minar rahmanir rahim wannan kowanne ɗaya sai ka bashi ma'anar sa daban to idan sun zo a dunkule ar-rahman ana rinjayar da bangaren sifa domin ar-rahman sun ce ya zo akan wani ma'auni na fu'ulan wanda shi kuma yufidul imtila wal kasra yana fa'idantar da cika da yawa duk abinda aka dora shi akan wannan ma'aunin fa'alan Rahman to abin da yake fa'idantarwa shine yawa al-imtila wal kasra kamar idan kace ghadban to kana nufin wanda ya cika da fushi sosai amma an kace ghadib wanda yana da fushi yayi fushi amma fushinsa sama-sama ne amma an kace ghadban wanda ya cika da fushi matukar cika da fushi kamar wanda aka ce da shi sakharan wanda ya shayi tatul ya fita daga hankalinsa a cikin maye yake bai san abin da yake cewa wannan shine sakranu to wannan shi yasa idan ake rinjayar da bangaren sifa dangane da ar-rahman ar-rahim kuma sai a rinjayar da bangaren aiki domin Allah ta'ala ya nuna cewa wa kana bil mu'minina rahima shi Allah ta'ala mai rahama ne ga mu'minai saboda haka akwai maganar aiki a tare da su wato dai a babi na aqida a babin aqida mu kiyaye wannan ka'ida ce da malamai suka gindaya cewa sunaye na Allah ta'ala in dai lazimai ne akwai lazimi akwai muta'addi a cikin sunayen Allah ta'ala misali azim azim mai girma ko to kaga wannan mai girma lazim ne ba muta'addi bane wannan ya danganci zatin Allah sifatus zatiyya ne sifa ne sifofi ne na zati girma sifa ce ta zati to duk sifar da take ta zati ko sifa wadda take lazima to ana da buƙatar abu biyu dangane da ita na farko kasancewar ta sunan Allah ta'ala sannan kuma za a iya cire sifa daga cikinta yanzu azim suna ne to kuma za a tabbatar masa da sifa me sifar azim shine azama an gane zul azama azama shine sifa ta girma din shi kuma karan kansa girman shi ne suna mun gane wannan amma idan sifa mutaaddiya ce daga cikin sunaye sunayen Allah ta'ala in dai mutaaddi ne kamar rahman din nan kamar ar-razzaq kaga Allah ta'ala yana bada arzikin ne ga wasu mun fahimta amma girman Allah ta'ala ya tsayi ne a karan kansa shi kadai yawa baya ta'addi zuwa ga wasu amma aka ce rahma ko aka ce jin kai ko aka ce arziki ko aka ce afuwa kaga duk waɗannan mutaaddiyai ne domin Allah yana yin su waɗannan ga wanda ya ga dama to duk sifar da take mutaaddiya ta Allah ta'ala ko sunan da yake mutaaddi a ka'ida irin ta aqida malamai suka ce yana da bukatar abu uku na farko suna ar-rahman suna ne na Allah ta'ala to kuma akwai bukatar sifa shine ar-rahma mun gane sannan akwai al-fi'il shine na uku shine sadar da wannan sifar ga wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ta yace kana bil mu'minina rahiman kana bil mu'minina rahima mun gane wannan wannan wajibi ne muke yi wannan dangane da sunayen Allah ta'ala saboda ka iya tabbatarwa Allah ubangiji duka sunayensa da kuma duka sifofinsa to ar-rahmanur rahim Allah mai rahama ne kuma mai jin kai ne wato shi Allah subhanahu wataala yana sifatuwa da waɗannan sifofin guda biyu domin ka gane cewa rahama da jin kai din su ne dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar ma da alqur'ani sai ce kitabun fussilat ayatuhu wani littafi ne fussilat ayatuhu da aka rarrabe ayoyinsa qur'anan kuma abin karatu ne arabiyyan balarabe li qaumin ya'lamun ga mutanen da suka sani ga mutanen da suke da ilimi wa waɗannan ayoyi da malam ya karanta Imam al-Qurtubi a cikin tafsiri ya hakaito ta magana daga Abu Nu'ayn al-Asfahani da sauran marawaita har da su Imam Ahmad cewa Quraishawa Dayyan ibn Harmala yace Quraishawa sun zo gurin Abu Jahal suka ce da shi al'amarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rikice mana mun rasa yadda zamu yi da shi daka ya kamata a samu wani masanin waƙoƙi da maganganu irin na bokaye da kuma sihiri a yi masa tambaya a gane wai wannan abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da shi waka ce ko maganganu ne irin na bokaye sirkulle irin na bokaye ko kuma sihiri ne to sai Utba ibn Rabi'a wanda yake ce da shi Abu Walid yace ai kun san ni na san maganganun bokaye kuma na san waƙoƙi iyaka sani sannan na san sihiri yadda ba ku tsammani haka zan je in sami Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in tintibe shi in ji shi ne ya taho gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda riwaya ta bayyana ya zo ya ce da shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka fi alkhairi ko kuma Qusay ibn Kilab shine kakan kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne ka fi shi alkhairi ko shi ne ya fi ka alkhairi kai ne ka fi alkhairi ko Hashim kai ne ka fi alheri ko kuma Abdul Muttalib yace da shi kai ka fi alkhairi ko Abdullahi mahaifinsa ke baki alayhi salatu wassalam bai ce da shi komai ba yace idan kudi kake so idan me zaka rika zagin allolinmu kana cin mutuncin addininmu kana zubar da kimar abinda muke bautatawa idan shugabanci kake so to za mu baka shugabanci kowa zai zama yana maka jayayya in kuma sha'awar mata kake za mu aura ma mata goma kyawawa daga cikin matan Qurayshawa in kuma kana kan dukiya ne to za mu tara maka abin da kai da 'ya'yanka da jikokin jikokinka ma ba za ku iya cinyewa idan kuma tabin aljani gare ka to za mu shiga duniya mu nemo maka magani annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba yana ta sauraron sa har sai da ya gama da baki alaihi salatu wassalam ya ce da shi ka gama ya abul walid ya ce ya gama ya ce da shi to ka saurari abin da zan ce ma ya ce ina ji sai ya fara karanta masa wadannan ayoyi hamim tanzilun minar rahmanir rahim كتاب فسرت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون حرزوا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود وسي تاشي يتابع كنسا يسا هنسا باكي ما كان يسرع توسر أمين أتوا يشرو وسي داو كمين من رواية يشري جدا يدين فتوا وشين القريشة واسكا جسكا ساميشي suka ce da shi ko ya bi ne dan sun ga daga zuwa kuma ya shiga gida ya ke ya fito to yi musu alƙawarin cewa shi ba zai taba bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma dai tabbas wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba sihiri bane kuma ba waka bane sannan kuma ba surkulle bane irin na bokai magana ce mai ƙarfin gaske yace babu abin da yafi tsorata shi in banda wannan fadin Allah ta'ala fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud yace domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaskiya ne bai taba fadar abin da bai aikata ba da haka ina jin tsoron kar wata azaba ta same mu to waɗannan waɗannan riwayoyin kamar da Abu Nu'aym da shi kansa Imam al-Qurtubi ba sun ce shi ne sababin saukar wannan surar ba amma dai wato sukan kawo shi wannan babin tafsiri don a nuna maka girman waɗannan ayoyin da malam ya karanta ne dan ka san cewa wato kalmomi ne manya-manya Allah ta'ala ya amfani da su waɗanda suke da tasiri a cikin zuciyar wanda yake sauraron su musamman idan yana fahimtar me Allah ta'ala yake cewa Allah ya ce kitabu wani littafi ne mun sha maimaitawa din da kaji Allah ta'ala ya ce kitab wato fi'al ne da ma'anar maf'ul kitab amma ma'anar sa maktub rubutacce rubutacce ne a lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz kaga rubutacce ne a lauhin mahfuz sannan fa man sha azkara ko menene fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin bara akwai wani kofi na alqurani rubutacce a hannun mala'iku na Allah subhanahu wataala sannan kuma gashi nan a rubuce a gaban mu tun kafin a rubuta shi kuma Allah ta'ala yake kiransa da kitab kitab don Allah ubangiji ya sani a gaba za a rubuta shi kuma zai zama a rubuce a dunkule a guri guda a gaishe kansa wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin alqurani din fussilat ayatuhu wanda aka rarrabe ayoyinsa wato wani littafi ne wanda aka rarrabe ayoyinsa in aka ce fussilat wato ana nufin rarrabewa akwai wasu sun zo da fasalat ita kanta lafazin fasalat tana nufin rabuwa din cikin suratu yusuf Allah ta'ala ya bada labari dangane da ɗan uwan annabi yusuf alayhi salatu wassalam yace falamma fasalatil ayn lokacin da wannan ayarin ya fita ya bar cikin gari kaga ya rafu da cikin gari kenan gaba daya to ko kuma ya zama fussilat bit tad'if kamar yadda muke gaban mu anan gurin fussilat wanda wato rarrabewa shi alqurani mai rarrabewa ne a wurare da dama Allah ta'ala ya nuna cewa alqurani nan mai bayyana mai rarrabewa ne Allah ya ce walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahum ala ilmin wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun lalle mun zo musu da wani littafi fassalnahu ala ilmi mun rarrabe shi daki daki a bisa ilmi sannan dan ya zama hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun dan ya zama shari'a da kuma jin kai ga waɗanda suka yi imani da shi wato da akan da ilmi Allah ta'ala ya saukar da wannan littafi da aka yi rarrabe shi daki daki a wani guri Allah yana cewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin kabir wani littafi ne uhkimat ayatu ayoyin sa wato an nuna kwarewa da iyawa a cikin su sun uhkimat ayatu sun mafussilat sannan kuma aka rarrabe su saboda waɗanda su karanta don su fahimta sannan Allah ya ce ma kana hadha alqur'anu yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan alqur'anin ba wanda yake sai kirkiro shi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai dai tasdiqa alladhi bayna yadayhi shi alqur'anin ya zo ne dan ya gaskata sauran littattafan da suka riga shi zuwa sannan wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin yazo da shi a rarrabe komai daki wanda zai tabbatar maka da cewa alqur'anin nan babu shakka daga wajen ubangijin ta da kai yake ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in liqaumin ya'lamu liqaumin yu'minu wannan ba alqur'ani ba magana bace da aka kirkira wani ya zaura kawai ya kirkiro ta a shi ya zo ne dan ya gaskata littattafan da suka riga shi zuwa sannan kuma ya rarraba komai tafsila kulli shay'in ya zo dan ya rarrabe komai fulla amma wannan zai zama ga waɗanda suka yi imani ya zama rahama da jin kai ga waɗanda suka yi imani kaga shi alqur'ani dama mufassal to sai dai tafsilin alqur'ani malame suka ce kamar alusi yana cewa annahu laysa fi bad'il khalq kitabun ajma' fihi min al-ulum tun daga farkon halitta babu wani littafi wanda ya tattara ilimi wal mabahis da abubuwan bincike da nazari a cikinsa al mutabayana wanda da ka karanta zaka gansu kururu kowa zai iya ganin su ibaratan wa isharatan wasu lokuta zaka ga abinda yake kunshe da ilimin an fade shi karara wani lokaci kuma zaka ga ishara ake maka zuwa gare shi ko kuma abinda ake da bukatar a yi binciken a kansa Allah ta'ala zai gaya maka shi karara wani lokaci kuma zai maka ishara a kansa to babu wani littafi da yake kunshe da irin wannan misla ma fil qur'an kamar yadda yake cikin alqur'ani wanda shi ne abinda alusi ya faɗa a cikin tafsiri wato alqur'ani littafi ne da yake ciki da wasu abubuwa masu yawan gaske ilimin da ke cikin alqur'ani Allah ne kadai ya san ilimin da ke cikin alqur'ani duk yadda zaka yi ta bincike haka zaka yi ka bari har wani ya zo shi ma ya dora babu wata rana da za a ce an kure duka ilimin bukan da suke cikin alqur'ani kuma kamar yadda yake faɗa tun daga farkon duniya har anan da kasa ba za a samu littafi kamar wannan as-suddi yana cewa buyyinat ففصل بين الحرام بين حرامه وحلاله ان يرربا شي دكي دكي ان ربا تسكانين حلال دينسا ده حرام دين من غاني ابوبون ده اتي ده سو حلال ده وند سكي حرام القران دي يا فتو ده سو دلا دلا وزجر شي جزره وامره دي اند اكاي جن كوني ا cikinsa ان ربا شي ده عمرني فين الله تعالى عمرني كوي يكي اكو كوما وسو ابوبوا ده يا جا كوني ا كانسو wa wa'duhu wa wa'idu sannan kuma akwai alƙawura da Allah ta'ala ya ta yi a cikin alqur'ani na cewa duk wanda ya kaza zai sa shi aljanna duk wanda ya kaza zai sa shi aljanna wanda kuma ya saba zai sa shi a cikin wuta in kai kaza za a saka aljanna wannan shine wa'ad idan kai kaza za a saka a wuta wannan shine wa'id to haka zaka ga alqur'ani a rarrabe ki wani gurin a maka maganar a umarni wani guri a maka hani wani guri a maka magana haramci wani guri a maka magana halacci wani guri a ja maka kunne wani guri a ƙara izaka a ce ka je kai haka yake Sufyan al-Thawri yana cewa fustilat dinnan bis-sawabi wal-iqab Allah ta'ala ya rarraba alqur'ani ta hanyar gaya maka duk abin da zaka yi ka samu lada Allah ubangiji ya gaya maka a cikin alqur'ani duk abin da zaka yi ka samu azaba ko Allah ya maka ukuba shi ma ya gaya maka a cikin alqur'ani shi yasa ya kirawo shi da fussilat to wannan tafsil din malamai suka ce tafsili ne iri biyu akwai tafsili lafzi akwai kuma tafsil wanda yake ma'anar tafsil lafzi shine yake kunshe cikin fadin sa ayatu wanda zamu zo mu magana akai amma tafsil ma'anawi shine a zo maka da wani abu wanda yake dunkulalle kuma a wani guri sai a zo a warware maka shi fulla-fulla to koda an zo da wani abu dunkulalle cikin alqur'ani in dai an zo da wata aya da ta warware shi to da warwarariyar da dunkulalliyar duka sun zama mufassal mun gane wannan inda an zo da wani abu ne wanda yake a dunkule kuma aka bar shi a dunkule ba a warware shi ba to da sai a ce an samu wani dunkulallen abu wanda babu tafsili a cikin sa amma kana iya ka samu wasu abubuwa a dunkule misali wa ma adraka ma yawmuddin yawmuddin ko ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin sai ce me yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kaga yace yawmuddin to ci ce yawmuddin yace wa ma adraka ma yawmuddin ya sake maimaitawa thumma ma adraka ma yawmuddin duka wannan a dunkule yake sai kuma yace yawma la tamfa'u nafsun li nafsin shay'a yawma la yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ko wal amru yawma idhin lillah daka yawmuddin ita ce wannan kaga yazo maka dai misali alhaqa amma adraka mal haqa yawma me ha ko kace alqari'a amma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus ita ce qari'a to haka zai iya zuwa maka da abin da yake a dunkule in yayi can gaba kuma sai zai fassara maka shi zai iya dunkule maka wata magana a wata sura a wata can wata sura kuma ya zai warware maka shi mun gane shi yasa sai ka gama bincike da yawa kafin ka fito kai magana akan ayoyin alqur'ani mun fahimci wannan ba za ka aya kwaya ɗaya ba shikenan ka dauka ka ce ayi shikenan magana ta kai a in ka ganta dunkule ta baka wata ma'ana tana iya yiwa in ka yawo cikin alqur'anin zaka samu wata aya da ta kara mata bayani ko ta rage mata karfi ko ta kara mata karfi mun gane wannan da kyau to wannan shine tafsil ma'anawi amma tafsil wanda yake lafzi shine rarrabe ayoyinsa shi yasa yake fustilat ayatu Allah ta'ala ya rarrabe ayoyinsa in an ce aya asali shine alama ana cewa fawasilul ayat aya tsakanin aya da aya aya da aya kuma yadda malam yadda karanta mana wannan hamim ya tsaya tanzilun minar rahmanir rahim ya tsaya kitabun fustilat ayatuhu القرآن العربي اللي قوم يعلمون يتعى كقول السنة فواصل الآيات قول السنة فواصل السنة كما يكي عليه الصلاة والسلام هكا أكي سنة أكرانة القرآن دكي من قاني باع سنة أي أبن أكي كرس حجر أكوي أنواع نكرة القرآن أكوي وصل أكي توا وصل الجميد قطع الجميد وصل الوائي وائي الوائي ناس علم التجويد تنسوان to ba laifi bane idan kana karanta alqur'ani ka dan yi gaugawa matakan dai ba za ka shigar da wani harafi cikin wani harafi ba ko ka cinye wani harafi ma a neme shi a rasa shi kamar yadda kolawa suke yi ko kuma ba ma kolawa ba har kowa ma idan mutum yana sauri yana son zai tilawa mai yawan gaske a dare ko a wani lokaci sai ka samu yana saurin da har yana cinye wasu harafa to irin wannan ba a so kwata-kwata amma ba hana ka kai saurin karanta alqur'ani ba amma da zaka karanta shi dalla-dalla da shi ne yafi ayoyin alqur'ani akwai masu tsayi akwai kuma gajeru sannan kuma akwai mutawassitai mutawassit shi ne aya da take tsaka-tsaki ko ita ba doguwa ba ita kuma ba gajera ba aya da ta fi kowace tsawo ita ce ayatul dayn ta ƙarshen bakara ya yi lalina amanu idan ta dayan tun bidainin idan ajalin musamman har zuwa ƙarshe ayat da ta fi kowace ƙanƙanta ita ce wace tun manazar ta za kuma lafi tun manazar harfa biyar ko amma ka ce wal asr harfa shida ne haka ne ko in ka ce alƙari'a ma harfa shida ne ta wannan summa nazar ita ce harfa biyar duk da cewa akwai tadhifi akan ta ita ma summa mun gane asalin ta summa mai ita ma aya harfa shida ne to amma tunda an shigar da ɗaya cikin ɗaya aka yi shadda shikenan a zahiri harfa biyar ne akwai irin su hamim irin su taha irin da sauransu to sai dai su waɗannan harfa ne ba za a ɗauke su aya wadda take da ma'ana ba mun gane ko to sauran ayoyin kuma zaka samu wasu sun fi karkata zuwa ga tsawo wasu kuma sun fi karkata zuwa ga gajarta amma dai haka ayoyin alqur'ani suke da qur'anan abun karatu ne kitabun fussilat ayatuhu wani littafi ne da aka rarrabe ayoyinsa in ka tashi karanta shi daki-daki ka zo kan aya ka tsaya ka sake ɗaukan wata ka tsaya sannan halak ɗinsa da haram ɗinsa a rarrabe suke sannan alwa'du wal wa'id nasa a rarrabe suke sannan az-zajr wal awamir duk a rarrabe suke sannan as-sawab wal iqab duk a rarrabe mun gane wato babu cakuɗewa a cikinsa ka karanta ka kasa gane wai umarninka ake yi ko kuma hananka ake yi kamar dai bible ka ɗauki bible musamman inda aka gurɓata ɗin in aka karanta sai ka kasa wai me ake so a ce maka a nan gudun sai ka kasa kai baka kasa ma me hananka ake yi ko umarninka ake in umarninka ake da me ake umarninka in hananka ake kuma me ake hananka shi yasa ga kristoci ba abin da ba sa yi komai ma sai su je su yi abinsu komai za su yi abinsu saboda ba sa iya bambance menene umarnin ko menene haram ko az-zajr ko al-awami ko al-iqab ko as-sawab za ga duk ba sa iya fahimta abinda kawai suke iya fahimta wai annabi isa ya mutu don ya cece su shikenan kawai abinda suke fahimta dole kamar iza su ma ake je su yi sabo don wani ya kashe kansa don ya cece su don ya zama mai ceto a gare su to anan kun san akwai sura da Allah aya ta Allah da Allah ke cewa wailul lil musalli malamai suka ce tunda yake aya ce wannan wailul lil musalli da ka yi tsayawa a kan amma da sai ka yi marmaza ka kawo aya da take kusa da ita allazina hum an salatihim sahu dan kada wani ya dauka cewa ai su masu sallar za a zuba a wuta wanda yake ganin kamar to shi bare daina sallah da kamar yadda wani mawaki mai izgidi yake yi cewa shi gware ya je ya sha giya ba tunda ai giya ma ta aka yi sa'alunaka alal khamri qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas sai tsaya a nan gurin bai kai karshen ayar ba dan Allah ta'ala karshe ya ce wa ismuhuma akbaru min nafihima amma sai tsaya a nan gurin sai ce shi ba zai yi sallah ba don Allah ta'ala yana cewa wailul lil musalli sai tsaya kuma a nan gurin mun gane to zaka yi tsayawa tabbas tunda Allah ta'ala ya maida ta aya ce mai zaman kanta amma da sai ka yi marmaza kuma ka zo da allazina hum an salatihim sahu lallai bone da azaba ya tabbata ga masu sallah amma waɗanda masu sallar waɗanda suke da gafala a cikin sallarsu ba sa yin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace sallu kama ra'aytumuni usalli ko ba sa yin ta a lokaci ko kuma ba sa yin ta ba kwata-kwata ko kuma suna yin amma hankalinsu baya cikin sallah din kwata-kwata za su zo su tsaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an gama sun tafi amma me aka yi a sallar dubba sai waɗannan su ne waɗanda Allah ubangiji yake jan kunnansu haka nan malamai suna ganin la taqrabus salata dama wannan ba ma aya ba ce tsakiyar aya ce suka ce ba za ka tsaya nan gurin ba sai dai ka tuka ta yadda take la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu wato dai wannan alqur'ani da muke gani sai ka san ina za ka tsaya ina ne ba za ka tsaya ina za ka yi za ka tsaya ina ne ba za ka tsaya da ina za ka haɗe ina ne ba za ka haɗe ba wannan dole ne ba wai ka iya karatun kaɗai ba tukunna a duk waɗannan kawai ɗin na karatu da sauransu yana da kyau ka san su don karka je kana karantawa kuma kana karanto abin da ake rawaitowa cikin asari rubba qari alquran wal qur'anu yal'anuhu akwai da yawa cikin makaranta alqur'ani da alqur'ani yake tsine musu albarka saboda suna karanta shi babu kawaid suna karanta shi yadda suka ga dama to amma tunda an ce fustilat kun san Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutashabihan mathani taksha'iru minhu juludul ladina to kana iya ka tambaye kanka don me Allah ta'ala ya ce fustilat can kuma ya ce mutashabih mathani mun sha mai tafsirin wannan aya mutashabih mathani shine tafsir mufassal din dan yana zuwa da komai bibiyu in yi magana ɗan wuta zai magana ɗan aljanna in yi magana sharri zai magana alkhairi in yi magana daidai zai magana ba daidai ba wannan shine masani mai biyantawa mutashabih dake cikin wannan ayar kuma yana nufin sashin sa yana kama da sashi sashi yana kama da sashi mun fahimta idan mutum biyu suka rubuta littafi in ka zo kana karantawa kana iya sanin ka fita daga sashen da wancan ya rubuta ka shigo sashen wannan saboda usulubus ba zai taba zama da ɗaya ba idan da za ku dauki azwaul bayan na Muhammad al-Amin al-Shankiti da kan suratul hujurat abinda yake har suratul nas kana zuwa za ka ga tsarin yadda littafin yake ya shafan ba dan bai gama rubutun ba sai ya bar duniya sai kuma ɗaliban su suka karasa sau da kakana shiga wurin za ka akwai bambancin shi kansa rubutun da usulubin amma alkur'ani duk inda ka ɗauke shi ta ko'ina na ga ɗaya yake tafiya daidai babu wani abu wanda yake canjawa ko gaba ko baya ko ciki ko wani makamancin wannan la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin khabir min ladun hakimin khabir ko to akwai wata ayar cikin suratu Ali Imran minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to a can kuma Allah ta'ala ya ce fussilat ayatu uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ya da wannan ta ce wannan babu wata matsala shi mutashabih wanda yake kama da juna mutashabihat kuma muhkamat sune ayoyin da ma'anonin su suka fito karara zaka iya ka gane nan da nan amma mutashabihat sune waɗanda ma'anonin su suka buya sai Allah ta'ala yake nufi da su wannan abun abu yake kamar hamim din da muka tsaya kan tin ba wanda ya samu da Allah ta'ala yake nufi da su mun gane shi yasa ma zaka je na cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga' alfitnati wa ibtiga' at-tawil to da ka babu wani cin karo littafi ne wanda Allah ta'ala ya yi shi daki-daki ya rarrabe shi fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan kuma abin karatu ne balarabi qur'an suna cewa ɗayan biyu ko dai ya samo asali daga qara ya kari ma'anarsa shine jama'a daga nan aka samu alƙarya da ake cewa alƙarya mun gane don me ake cewa alƙarya saboda ta kare mutane saboda da mutane a cikinta babu yadda za a samu wani guri wanda yake kufai ba kowa kuma a kira shi alƙarya alƙarya inda ta zama da yawan mutane shine yasa ake kiranta alƙarya asalin saƙara ya ƙari daga nan aka samu alƙarya to ko kuma ya zama ƙara an kira in asalinsa daga ƙara ya ƙari ne saboda ya tattara abubuwa da yawa a cikinsa alƙur'ani ya tattara abubuwa da a cikinsa duka waɗancan abubuwan da muka faɗa wajen tafsirin fustilat duk suna cikin alƙur'ani sannan ga tauhidi a cikinsa ga wa'azi a cikinsa ga ƙissoshi duk a cikin alƙur'ani kaga ya tattara abubuwa da yawa to ko kuma ya zama daga ƙara'a ne wanda ma'anarsa shine tala tala shine karantawa ya zama abin karatu wasu ma suna ganin zai zuwa da ismul fa'il qur'an ya zama maqru'in abin karatu wanda ya tattaro abubuwan alheri da yawa a cikinsa arabiyyan wato balarabi ala danganta alqur'ani zuwa ga larabci saboda wato nasabar ana nasabta shi zuwa da larabci saboda balarabin alqur'ani balarabin abin karatu ne mun gane kuma wannan kadai ya ishi larabci daukaka da daraja don Allah ta'ala ya saukar da littafinsa na karshe da wannan harshen shi yasa suke ganin dole kowa sai ya iya larabci musamman saboda fadin sa liqaumin ya'lamu ga wadanda suka sani dan idan baka san alqur'ani ba babu abin da ka sani ba abin da ka sani yawanka kawai kake amma ba abin da ka sani kuma ko ka kai shekara 2000 a duniya zaka iya karanta alqur'ani zaka iya fahimta kuma lokaci bai kore ma ba lokaci bai kore ba kaje ka zauna ka samu wanda zai karanta maka alqur'ani ka iya karatu alqur'ani sosai shine guntun abin da zai rage ma in da ka gama komai na duniyar nan abin da zai rage maka shine wannan alqur'ani shine zai rage maka amma in yi zamana ka gama neman kudin akwai lokacin da zai zo ba za ka iya neman kudin ba dole za ka dawo gida ka zauna in aikin gwamnati kake akwai lokacin da aka gama za ka dawo gida ka zauna in ka iya karatu alqur'ani shikenan kana da abokin hira za ka yi ta karanta alqur'ani kana jin daɗi amma in baka iya karatu alqur'ani ba wallahi ka shiga uku a lokacin za ka san baka da wayo kwata-kwata to amma duk yadda ka kai da shekaru duk yadda ka kai da tsufa kuma za ka iya sa kanka cikin ɗaliban alqur'ani a daidai yadda kake din ka koma ka je har rayuwar ta ƙara sa kana neman karatu alqur'ani ya fi maka alkhairi da ka zauna kawai duk wanda ya motsa ka zage shi duk wanda ya motsa ka ce ai ɗalibin ka ne ya yi wani ka ce ai mu ka ɗauke shi aiki ya yi kaza kaza ai yan iska ne yan waye a duk wanda za ka ɓata kanka lokaci amma ka san alkur'ani to wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske an kirawo shi balarabe ƙur'anin arabiyya abin karatu ne ko balaraben abin karatu akwai wata fa'ida da na gani cewa kun san ana yin istishhadi da alqur'ani amma misali wani abu ya faru sai ka janyo aya mun fahimta a lokacin da aka yi corona ai malamai sun yi ta gaya mana cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ko dama a can baya an taɓa yin wani abu wanda aka yi lokin mutane aka hana su yin aikin haji aka hana su kaza irin waɗannan ranakun Allah ta'ala yana sake maimaita su to wannan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai zama istishhadi mun gane kaga wani ya fitinu a duniya ya fitinu da ƴaƴa ko ya fitinu da dukiya kai istishhadi da almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika tawaban khairun adwa kashi to wannan istishhadi ne babu laifi malamai sun ce babu laifi kana iya kai amma waɗanda suke su ce sai sun yi magana da alqur'ani a ce duk motsi shi da alqur'ani zai magana wato wannan dacan almajirai na dacan masu karatu na kulawa sosai mun gane duk magana da zai yi musamman sai da shi da ɗalibansa sai su yi magana duk da ayoyin alqur'ani ba ku san me suke cewa mun gane in ya leko ya faɗi wani abu su za su san me yake nufi ko za su tafi in yana so ya aiki wani zai iya faɗa masa kuma su ma gardawa a tsakaninsu haka za ka suna magana da irin wannan ya janyo wata aya da ta yi daidai da kusan abin da ya daidai da abin da yake magana sai ya faɗa wanda yake da littafin nan jawahirul adam ya zo da wata kissa ta almutakallima bil qur'an wata mata wadda ita duk magana da za ta yi da alqur'ani take kamar misali in za ta ce wa ƴaƴanta gashi na kawo muku abinci su zo su ci abinci sai su ce a tana gada ne kun gane don algada ai abinci yake ne na safe ko in misali za ta aike su kasuwa ta ce fa ba'asu ahadakum biwariqikum hazihi ila almadinati ita wai wata magana dole sai da alqur'ani ita tsoron da take yi karta bata karta ya kuskure to sai malamai suka ce kuma sai ta fada cikin kuskure saboda shi alqur'ani ba dan wannan aka saukar da ita mun gane shi alqur'ani dalilin saukar da shi dan ka san shi ka fahimce shi kai aiki da shi ba ta aka zo kana nuna mutane kwarewar ka ba ta yadda har zaka rika yin magana da shi mun gane shi Abdullahi ibn Mubarak shi ne tarar da ita tsohuwa ce shekarar ta 40 tana yin haka adawa ita kada ya karra ko yaje yace mata assalamu alaikum sai da ce da shi salamun qaulan min rabbir rahim sai fahimci kamar bata tai sai ce ya ake kike ta yawo ke kada ya kadan sai da ce mai yahdihi llahu la mudilla lahu wa mai yudlil lan tajida lahu waliyyan murshida sai fahimce wannan da gaske bata tai to sai ki ce da ita kamar kwanan ki nawa a nan gurin sai da ce salasa layalin sawiya kwanan nawa kenan uku ko yace kuma na kamar babu abinci a wurin ki tace huwa yutaimuni wa yusqin ana nufin Allah haka suke dogon zancen ka je ka karanta daga haka suke tai duk abin da da ya gaya mata ita kawai da ayar Qur'ani jike ba shi amsa to malami suka ce wannan kuskure ba burgewa bane kuskure ne saboda Al-Qur'ani ba a yi shi dan wannan ba abinda aka yi Al-Qur'ani dan shi ka karanta ka fahimta kai aiki mun gane ka karanta ka samu lada sannan ka fahimta ka ji dadin rayuwarka ta duniya sannan kai aiki kuma ka samu lada in ka mutu kuma ka je aljanna ka je lahira Allah ta'ala ya sa ka aljanna ubangiji Allah ya sa mu aljanna liqaumi ya'lamun ga mutanen da suka sani qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamu wato alqur'ani ne ba larabi amma ga mutanen da suke da ilimi wanda yake da ilimi wanda iya karatun sa bayan ka iya karatun kuma ka fara zuwa kana sanin ma'anonin sa kana sanin ma'anonin kuma kana aiki kana sanin ma'anonin kana aiki shi yasa wannan zaka ga wadanda suke jarabar sauka din makarantu a ce yawa an sauka an yaye kaza sai kaga a gurin saukar an yi ɗan mata sun zo sun yi lalle mun fahimta an yi ado an caba ado kuma an fito sai ga babu alamun tasirin alqur'ani a tare da su kusan na sha faɗa tafsiri ya shi wato sauka ce kawai ta Instagram ta ɗauke ta a hoto da wani fanka meman allo ya ta sauka shi kenan amma in ka bi ta za ka ga babu wani abu da yake nuna mata karanta alqur'ani saboda me saboda harfin kawai ta iya karantawa ta iya ba a fassara mata ba aka sa mata tsoron Allah ta'ala da girmama mai wannan magana a cikin zuciya to kuma wannan duk yana cikin aikin ba wai in ka iya karatu shi kenan ka gama ba baka gama ba yanzu ka fara ba yanzu ka fara ka iya karantawa masha Allah to ai yanzu akwai sauran aiki kuma sai fahimtar ma'anonin da kuma aiki da su in duk kai wannan kuma sai kiran mutane zuwa ga su zo su amfana da shi mun gane wannan ba wai saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama wanda ya sauke alqur'ani za a dora wa iyayensa kambe akan akafa ba wanda kawai ya sauke ya dau hoto da allo a hannunsa shikenan ranar alkiyama a dauka kira iyayensa a dora masa kambe ba wannan ake nufi ba wallahi sai wanda ya sauke ya san ma'anar ya aiki mun gane ba abun ba wani abu ne in kun yi shekara 20 sannan kuka yaye mutum biyu waɗanda sun haddace sun san ma'anonin sun aikata kuma za su iya kiran wani ma zuwa ga wani ba ku faɗi ba ko mutum biyu kuka yaye mun gane wannan a daina gaggawar wannan sauka ɗin a riƙa fitar da waɗanda za su zama suna da amfani a cikin al'umma ba wai gaggawar an sauke ɗin ba Allah ta'ala ya kiyaye mu As-Suddi yana cewa ammal jahiluna alladhina la yaziduhum al-hadi illa dalalan atattu jahilai wadanda ba san komai ba wadanda shi alqur'anin nan da aka sauka didda kitabun ne fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan to su jahilu jahilai wannan alqur'anin baya kara musu komai duk wani bayanin da yake cikin alqur'ani ba abin da yake kara musu sai makanta yace fa haula ila yasubul kalam li ajalihim dama irin wannan jahilan ba dan su Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ba dan waɗanda suke da ilimi ya iya karatun kuma yana kokarin ya san meye ma'anar sannan kuma ya aikata sannan kuma ya kirawo wani zuwa gare shi akan abin da aka rubuta usulus salasa kenan na ibn abdul wahab wal asr innal insana lafi khusr duk mutun a cikin asara yake ilalladina amanu wa amilus salihat kaga yayi imani yayi aiki na gari sannan wa tawasau bil haqq tawasau bis sabr kuma ka kira wani shi mai zo irin wannan mun gane duk abin da ka sani bayan ka aiki da shi to ka kira wani kuma ya zo aiki in ka iya karatun alqur'ani ka san ma'anoninsa ka aikata sannan kuma ka kira wani to jahilai babu abin da wannan yake kara musu sai dai makanta da bata Allah ya ce sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu Allah ubangije ya kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana malai mana
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا